بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غوديا دائما وأبدا استبتك الله سبحانه وتعالى ديساك هدامو عون يمشي نا litinin tara ga watan Dhulqa'da a shekara ta 1436 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 24 ga watan 8 a shekara ta 2015 a lissafin miladiyya. Za mu tashi yau a darasinmu na 43, haka ne ko? Yawwa, jerin gwanan karatun da muke a littafin Tajridu Tauhidil Mufid na Malam Al-Mukrizi rahimahullahu ta'ala, kuma wannan da ina ji shine darasin mu na wajen uku akan wannan maudu'i, abinda muke tattaunawa akai. Ba buƙatar mu sake komawa mu sake lelewa, kullum muna maimaitawa. Tattaunawa ce dai akan fa'idar ibada ko hikimar da dan ita ake ibada. Shin akwai wata fa'ida da ake samu a ibada, ko ko ana yi ne kawai domin Allah ya ce a yi kamar yadda ƴan jabariya suke gani, ko kuma mu'amala ce ta keke da keke kamar yadda ƴan ƙadariya suke gani, ba wata baiwa da falala a ciki, ana ba mu sakamako ne dan mun yi aiki? In ba mu yi aiki ba, ba za mu samu sakamako ba. Kuma aikin ko sakamakon ana ba da shi gwargwadon aiki, babu wani ƙari, babu ragi, ba wata falala, domin aka ce an mana falala su suke ganin kamar an kaskanta mu, kamar da dan adam in yi wa dan uwansa dan adam wani abu to ɗayan zai da samu damar yin gori akan wanda yayi wa falala. Su haka suke gani cewa mu'amalar mu da Allah ma haka take. Wannan shine ra'ayin ƴan ƙadariya, wato mu'tazilawa da makamantansu. To bayan ya kawo mana ra'ayoyin waɗannan mutane, sai ce wa ta'ifatani mun harifatani an siratul mustaqim, nan ne zamu tashi ko? To bismillah, karanta mana.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ta'ifatani mun harifatani an siratul mustaqim, wa huwa an al-a'mal asbab mursilah ila al-qawam والأعمال الصالحة من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوب أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرا من أعمالهم.
لكانت رحمته لهم خيرا. طيب، شكرا. بعد ياك ومنا رأيهم وأنهم كنجوا يقدابيو jabariya da kadariya, kuma insha Allah duk kun fahimci kowanne da kaulin su insha Allah, haka nake sa rai. Yawwa, to sai ce waɗannan bangarori guda biyu, wa ta'ifatani, wannan bangarori guda biyu ko kungiyoyi guda biyu, mun harifatani, karkatattu ne sun karkace, anis siratul mustaqim, daga hanya madaidaiciya. Wanne ne hanya madaidaiciya? Sai ce wa huwa. Wannan wahuwa din ta'rifi ne ko tafsiri ne na abin da yace as-siratul mustaqim. Gashi, don haka abinda zamu ji yau ra'ayi na daidai akan wannan mas'alar, dangane da abinda waɗannan mutane suka faɗa su biyu, bangarorin nan jabariya da ƴan ƙadariya. Kuskuren da suka yi shi za a bayyana mana, a faɗi cewa wuri kaza kuskure ne, kuma ga aqidar da ya wajaba mutum ya yarda da ita dangane da wannan mas'ala. Annal a'mala, cewa su ayyuka dai da muke yi, sallar mu, azumin mu, zakkar mu, hajjin mu, dukkan abubuwa, da'a ga iyaye, kyautata mu'amala tsakanin mu da juna, duka waɗannan abubuwa da muke na ayyuka asbabun musilatun ila thawabi sabubba ne da suke kaiwa zuwa ga a samu lada dan haka ba wai ba su da amfani bane kamar yadda yan jabariya suka ce ko ba su da amfani ba kuma su ne ainihin komai ba ba wata falala ta Allah kamar yadda yan kadariya suke cewa abin da yake ra'ayi na daidai shine ayyukan nan da muke yi sababi ne wanda zai kai mu zuwa ga samun lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan akwai alaka tsakanin samun lada da ayyuka ashe kenan ibada ba haka kawai ake yin ta ba ta da fa'ida ba tana da fa'ida akwai sababi ne na samun lada sababi ne na shiga aljanna sababi ne a aljannan ma a daukaka maka matsayinka domin daukakar matsayi a aljanna gurgudan aiki ne shi ba gurgudan abu ba mun fahimci wannan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ma'ana gurgudan aikin ka gurgudan irin hawan da za a aje ka aljanna wannan bayan an shiga aljannar kenan sai a dubi yan aljannan waye fi kusanci zuwa ga Allah kai ka san ba kai wa kanka adalci kai tsammanin gida ɗaya zaka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane yawa ga sahabbai da sannan ka biyo ƙasa ka biyo haka har zuwa inda dai za a ce ga irin matsayin kai ma da ka cancanta don kaga wannan wurin yawan aikin ka ko kyawunsa da ikhlasinsa shi zai sa a gane ina za a saka haka abin da ya shafi ƙetare siratsi shi ma yana da alaka ne da aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari akwai wanda za su wuce su tsallake kamar walƙiya wani kamar gudun doki wani kamar gudun raƙumi wani haka za a wuce wani kuma yana rarrafe wani kuma yana tahowa ma yana suƙutowa zai fada yana kamuwa yana sake riƙewa haka zai wuce in Allah ya taimake shi annabawa suna gefen siratsi suna Allahumma sallim 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 kowa yana roƙo Allah ya Allah ka tsare min al'umma ta su wuce to wannan gurgudan ayyuka ne ashe kenan ayyuka dai suna da amfani kuma hikima ce babba mu riƙa yin aiki mu bautawa Allah ta hanyar ibada wal a'malu salihatu kuma cewa ayyuka na ƙwarai min tawfiqillahi ta'ala wa fadlihi kai aiki na ƙwarai tawfiqi ne daga Allah Allah ne ya yi maka gamdakatar har ka samu dacewa ka zama cikin salihan bayi masu aiki na ƙwarai walaysat qadran li jazaihi wa thawabihi wannan ayyukan laysat dinnan abita'un ta'un ta ta'anisi da take cikin laysa anan tana koma zuwa ga al'amalu saliha domin al'amalu saliha tunda dama al'amal menene jam'i ne ko li ghairi aqil jam'i ghairi aqil kuwa in aka tashi siffanta shi ana siffanta shi da mufradi muannas sai shi yasa aka ce al'amal sai aka ce as-salihatu to shi yasa sai aka ce laysat don haka ayyuka na ƙware ba ana ba da su gurgudan iya keke da keken sakamakon abin da ka aikata ba an fahimci abin Allah sa kun gane ma'ana ba iya gurgudan aikin da kai za a baka sakamako ba Allah subhanahu wa ta'ala saboda tausayinsa yana ƙara maka lada fiye da abin da ka aikata don haka ba iya abin da ka aikata shi za a baka ladansa ba idan an bi ra'ayin yan ƙadariya masu ra'ayi na biyu aikin da ka aikata iya shi za a baka ko don haka kun ga kenan ashe wannan maganar da ya kawo yayi raddi ga duka bangarorin nan biyu bangaren farko da ya tabbatar mana cewa ayyuka sababi ne na samun lada wannan raddi ne ga suwa ga jabariya sannan cewa kuma ba gurgudan iya aikin da kai za a baka sakamakon ka ma'ana sakamakon yadda yake zuwa ba iya keke da keken abin da ka aikata na aiki kawai za a baka ba akwai ƙari akwai falala wannan shi kuma raddi ne ga suwa kadariya shine abin da ke yawa walaysat qadran li jazaihi wa thawabihi bal amma ghayatuha matukar su ayyuka dinnan na ƙwarai idan waqa'at in suka auko ala akmalil wujuhi bisa fuska mafi kamala yaya aiki yake zama bisa fuska mafi kamala ya cika sharuɗa ayi ikhlasi ayi mutaba'a ko yawa to idan ka aikata aikin ka ya cika sharuɗa to matukar abin da aikin nan zai maka na amfani shine an takuna shukran ala ahadil ajza'il qalilati min ni'amihi subhanahu matukar abin da aiki ma zai maka shine in kai aiki aikin naka ya zama karbabbe to ko ba komai ko ba a baka wani abu na sakamako ba to za su iya zama wato godiya ne na wani juz'i dan kadan hinken nan na ni'imomin da Allah ya maka domin duk yadda kake bautawa Allah baka isa kace bautan nan da kake wa Allah ta yi yawa ta isa ta gamsar ta yadda har za ta zama amsa ce cikakkiyar godiya ce ga ni'imomin Allah da ya maka ba mun fahimci abu babu mutum a duniya da zai iya bautawa Allah bautar da zai ce ya Allah ni yau na gama iya abin da kai min na ni'ima na gama wannan bautar da nema da a ce Allah zai ba mutum shekara 1000 a duniya a shekara 1000 nan gaba daya tun daga farkonta har karshe ba a kalli ma maganar girma da balaga da wayo a ce tun daga farkon shekara 1000 nan har ta kare baya komai na saban Allah bautar Allah yake shine sallah shine azumi shine haji shine komai duk aikin alheri ba ƙarya ba duk abin da Allah baya so baya yi to in ya kammala shekara 1000 nan ayyukan nan da yayi ba su isa su zama sakamako na wata ni'ima ɗaya da Allah ya masa ba ba zai iya saya ba mun fahimci abin yawa to matukar abin da zai zama shine zama dai akwai wani juz'i kadan daga cikin ni'imomin Allah da wannan abu zai iya yiwa ya zama godiya gare shi Allah sa mun gane to sai ce falau azaba da a ce Allah zai azabtar da ahla samawatihi mazauna sama wa ahla ardihi da mazauna kasa la'azzabahum to da ya azabtar da su wa huwa ghairu zalimin lahum alhali shi ba mai zalunci bane gare su saboda me in mun kalli girman ni'imomin da ya musu ko ba su yi ko sun yi bauta ko ba su yi bauta ba ba za su iya amsa su kuma gode masa akan wancan ni'ima da ya masa da ya musu ba don haka in ya azabtar da su ma kar a kira shi azzalimi mun fahimci zancen yau to sai ke cewa walau rahimahum da kuma zai ji kansu lakanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim da a ce zai kuma ji kansu baki daya yi musu dari ta arziki ko miliyan ma ta arziki kamar da Bahaushe ke cewa to da wannan rahamar da yayi musu ta fi musu alheri fiye da aikin da suka yi don haka kenan kaga aiki ba shine komai ba aiki sababi ne kawai an fahimci zancen don haka in Allah ya so zai iya azabtarwa ko ba komai kuma bai zama azzalimi ba saboda ko ba komai yayi maka ni'imomi da yawa ni'imomin nan kuma baka isa kai ibadar da za ta zama ita ce sakamako kamar na farashi da abin saye dangane da wannan abun Allah sa an gane don haka in kuma yayi rahama din yace ma ba komai ko ba aikin an yi to wannan rahamar za ku ji cewa gwanda ita da a ce a saka muku akan ayyukanku domin ayyukan ba su isa su ba ku wani abu sakamako irin na rahamar da za ku samu kun ga ashe kenan asalin komai yana koma zuwa ga ina rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to shine sai yake cewa wata ammal qawluhu ta'ala kalura da fadin Allah madaukaki kai tintintini ka sa hankali kai tsam a fadin Allah madaukaki da yake cewa wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun wannan ko waccan ita ce aljannan nan wadda aka gadar muku da ita sakamakon abin da kuke aikatawa bi sababin abin da kuke aikatawa to ka hada wannan ma a kaulihi tare da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi amalihi ahadun mutum daya minkum daga cikinku lan ba zai shiga shine lan yadkhula har abada ba zai shiga aljannata aljanna ba bi amalihi da aikinsa to ka kwatanta waɗannan anan ne waɗannan kungiyoyin guda biyu suka bata kafin mu je da gwadawa zamu yi a ce mu tambayi junanmu ya zamu bada bayani akan wannan aya waccan aya Allah madauki ya ce aljanna ce ga ta can ita ce aljannar da aka saka muku da abin da kuke aikatawa kun fahimci wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shiga aljannar da me da aiki to kuma sai ga hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cewa babu wani daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikin sa sai dai Allah ya lullube shi da rahama to can ga ba'un nan ma ga ba'un ko bima kuntum ta'malun a aya ko nan ma bi amalihi shi kuma a hadisi ya za ku yi da wannan waɗancan bangarori guda biyu sai suka dauki kamar wannan sai wabin yan kadariya suka dauki aya suka ce Allah gashi nan ya gaya mana ai ayyukanmu su ne dalilin shigar mu aljanna kawai mun yi shi yasa ya samu aljanna su kuma yan jabariya suka rufe idansu daga waccan aya ba ruwansu da ita suka ce ai ba mai shiga aljanna da aikinsa dan haka ba wani abu duk abin da kai ba komai ba aikin ne yake sa ka shiga aljanna ba to ina mazhabar daidai anan mazhabar daidai sai ka ce qur'ani gaskiya ne hadisi ma gaskiya ne sai ka hada su ka ce can abu kaza yake nufi nan kuma abu kaza yake nufi kun fahimci wannan da haka ake samun aqida mai kyau a kowace matsala kake so kai bincike to ka tattara hadisai da suka zo wuri guda ka tattara ayoyi da suka zo akan wannan abun su ma wuri guda sai kai karatun tanutsu ka karanta wannan a hankali ka karanta wannan a hankali Allah baya ƙarya annabi baya ƙarya don haka duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa shi ma gaskiya ne kuma babu karo da juna tsakanin maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kenan ya za a yi sai mu ji amsar da malamai suka bayar a kai amma an fahimta insha Allah to sai ya ce da ya ce wata ammal ai kun ga fi'ilu amrin ne ko ina jawabinsa sai ya ce tajid bayan ya kawo wannan nasoshin guda biyu sai ya ce tajidil ayata za ka samu wannan aya shi yasa ya yi ma wannan tajid din jazma ko domin jawabin sharti ne za ka samu ayan nan ta dullu ala tana nuni akan annal jinana cewa gidajen aljanna shigarsu bil a'mali da ayyuka ne ai haka ne ko wal haditha zaka samu kuma hadithin yanfi yana korewar dukhul aljannati bil a'mali shigar aljanna da ayyuka ai haka abin yake yadda aka fahimta da zahirin fahimta to sai ne yace amsar ita ce wala tanafiya bainahuma ai babu kore juna a tsakaninsu aya ba ta soke hadisi take ba hadisi ba sabawa aya yi ba Allah samu kun gane nan ina tambihi in mun zo irin wannan wurin akan cewa a kowace matsala ta aqida ka dauki wannan manhaji wannan ita ce hanyar da ya kamata ka bi kaga in kana fahimtar ayoyi da hadisai da irin wannan fahimtar ta malamai to insha Allah ta'ala mutum ba zai fada kwarin batattu ba watattu su ne wanda mutum zai riƙe wata aya ɗaya in ya fahimci irin fahimtar da ya mata da hankalinsa sai ya watsi da sauran ayoyi ya watsi da sauran hadisai ba zai hada su ya kalle su lokaci guda ba haka nan wani kuma ya karanta hadisi sai ce kai wannan hadisin ya saba wa Qur'ani mu Qur'ani ya fi gaskiya shi za mu bi sai a ƙaryata hadisi wannan ita ma mazhaba ce mummuna waccan ma mummuna ce amma me za ka yi ka bai waccan wata ma'ana ka bai wannan wata ma'anar kuma ma'anar da ba za ta bata kowanne ba kuma daidai ce ta saba ta dace da larabci ta dace kuma da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu wurare da kuma wasu ayoyi a cikin alkur'ani to sai ce wala tanafiya bainahuma waɗannan nasoshi guda biyu da ayan nan da hadisin nan babu korewa ma'anar an ce tanafiya wannan na kore abinda wancan ya tabbatar wancan ma na kore abinda wannan ya tabbatar babu wannan a tsakaninsu ma'ana dai kamar ka ce babu tufka da walwara a tsakanin wannan aya da wannan hadisi dan me yace li anna tawarudan nafi wal ithbati domin magangarar wannan nafiyun da isbatin korewar da tabbatarwar laysa ala mahallin wahidin ba akan wuri ɗaya suka sauka ba ballantana a ce ba zai yi su hadu ba me yake nufi da tawarud nan magangara ma'ana mahallin da wannan isbati da nafi suke sauka a kansa ba abu ɗaya ba ne a cikin aya akwai isbati ko a hadisi kuma akwai nafi inda kun fahimci abu aya tabbatarwa ta yi cewa ana shiga aljanna ne da ayyuka hadisi kuma sai kore cewa ana shiga aljanna da ayyuka kun ga an samu annafi wal isbat to idan muka dauki da nafiyun nan da isbatin akan wuri abu ɗaya suke magana akai to anan ne ake cewa an samu tufka da walwala sai malume yace in kana so ka fahimci wannan abu daidai to inda zancen da hadisin yake daban zancen da ayar ma take daban in kuwa aya inda za ta daban hadisin ma inda za shi daban an samu sabani ba sabani to shikenan ga yadda abin yake kowanne da inda yake kowanne da abin da yake nufi shine ma'anan li'anna tawarudan nafi wal isbat laysa ala mahallin wahid gashi sai ce fal manfiyu abinda ake korewa a ina nafi yake a hadisi ko aya hadisi ko yawa abinda ake korewa a hadisi ba'us samaniyati ba'un din farashi ita ake korewa a cikin hadisi shine as-samaniya yawa ba'un din da za a ce mutum ana bashi aiki ai sakamako na shiga aljanna daidai wa daida da abin da ya saya wato aikin ya zama farashi ne mutum ya bayar a duniya za a bashi aljanna sayan aljannan muka yi da ayyukan mu to shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake korewa mun fahimci abin wastihqaqu haka ne ko fal manfiyu ba'u thamaniyati wastihqaqu aljannati bi mujarrad al'amali da kuma cancantar aljanna da kawai aiki shi kadai wannan shine ba'un thamaniya shi ake korewa a hadisi ba'un ta thamaniya da kuma wannan ma'ana ba farashi bane kuma shi ita aljanna ba cancantar ta ake da iya aiki ba ba iya aikin kawai shine zai saka shiga aljanna yawwa sai da rahama to sai yace wannan an faɗi wannan hadisi ne raddan alal qadariyatil majusiyati dan ya zama raddi da martani akan yan qadariya masu cewa alaka ta keke da keke ce tsakanin mu da ubangiji ladan da zai bamu shine gurgudan iya aikin da muka yi an fahimci zancen yau su ne sun kore rahama ba ruwansu da zancen rahama da wani tausayi kawai wai in an mana ma rahamar wai sai suka ce ai an kaskanta mu kaji wani tunani marar kyau kamar yadda dan adam gashi ne zai kawo mana amsar waɗannan abubuwan to sai yake cewa me yasa ya kira su almajusiyya an mun taɓa wannan zancen shi ma a babun kaddara ina jin ko a cikin alamu sunna haka ne ko an manta ɗan ƙadariya ana ce musu majusiyya me yasa ai a wannan littafin ma kai muka karanta ba a alamu sunna ba ne a nan ne ku koma ba kaɗan za ku gani ɗan ƙadariya me ya ƙi da su dangane da ƙaddara ba su yarda da ƙaddara ba sun ce ayyukan da bawa yake aikatawa shi ya ƙirƙire su ba Allah ne ya halicci aikin ba in kai sallah to kai ka halicci kayarka in mutum ya yi laifi ma na zunubi babba shi ya halicci abin ba Allah bane ya halicci abin ai kun gane wannan zancen to duk wanda ya ce ga wani abu a cikin mulkin Allah da ikonsa da sarautarsa ba Allah ne ya samar da shi ba ai kun ga ya tabbatar da wani mahalicci ba Allah ba ko wannan kuma shine aqidan majusawa domin majusawa sun ce duniyan nan abu biyu ne ya halicce ta da haske da duhu su ne alloli guda biyu ko in ce abu ma'abin nan rabbu guda biyu kun fahimci abin to shine malamai suka yi musu cewa su ma waɗannan yan ƙadariya da suka ce dan adam shi yake halittar aikinsa to ashe kenan dan adam ya zama shi ma ubangiji yana halittar aikin sa an samu ubangiji biyu kamar yadda majusawa suke da ubangiji biyu a kun fahimci zancan to shine isa ake ce musu almajusiya to sai yake cewa raddan wannan magana ta hadisi ana kore ba uthmaniya ana kore cancanta shiga aljanna da aiki shi kadai ba tare da rahama ba dan me dan ya zama raddi ne da martani ga yan kadariya majusiya allati za'amat wadanda suke riya anna tafaddul bil thawab ibtida'an cewa ayyuwa mutum falala a bashi lada tun farkon lamari ba tare da aiki ba shine ma'anar ibtida'an ka fahimci wannan ibtida'an ne ma'ana abewa mutum sakamako ba da komai ba shine ma'anar ibtida'an tun asali kenan kafin a ce an zo an samu yayi aiki har a duba za a bashi sakamako akan abin da ya aikata kawai a ce je ka amma falala an baka kaza ashi ne ma'anar ibtida'an ko su a wurin su sun ce wai wannan mutadamminun li takdiril minnati wai ya kunshi wani abu na gurbata baiwar saboda baiwar kenan an shigar da gori a cikinta shine an gurbata ta takdiri nan ce takdiri daga kadar al kudura ba shine gurbataccen abu ba yawwa in aka ce an kaddara abu ma'ana an yi takdirin sa an gurbata shi kamar ka samu ruwa ya gurbata da ƙasa to su abin da suke cewa ai mun karanta makon da ya gabata sun ce idan Allah ya baiwa mutum sakamako haka kawai na ƙarin wai wata falala ba tare da ya zama daidai wa daida da aikin da yayi ba to kamar Allah ya yi wa mutum wani abu na gori ne na kaskanci kamar dai a ce kamar mutum ne ya ce in gode sadaka an gota shi ka tafi ai kaga an maka wani abu da zaka ji kamar an kaskanta ka to kaga sai suka yi kiyasin Allah subhanahu wataala akan dan adam suka dauka dan adam irin yadda yake wa dan uwansa dan adam gori akan wata baiwa da ya masa ba mu ne muka ba mu ne muka yi maka kaza ba ba mu muka yi maka kaza ai dan adam yana wannan ko to su sai suke ganin Allah idan ya ce ya baka falala ya baka karin lada wanda ya zarce aikin da ka aikata to kai kaman an maka irin wancan abun su kuma ba sa so ai haka wannan ya zama ya gurbata baiwar da Allah ya maka shine manan takdirul minna din an fahimci nan gurin to wannan hadisin ai kun ga yayi musu raddi inda kun fahimci wannan hadisin abin da yake tafi da shi ya zama martani ne ga wannan aqidar cewa wannan aqidar ba daidai bace yawa babu ɗayan ku da zai shiga aljanna ya zama aljannan nan ya shige ta ne a matsayin farashin aikin sa ko aikin da yayi ne aka bashi farashin sa ko kai ya bada farashin aiki daidai wa daidai aka bashi sakamako ba haka bane to shine ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake korewa sai ce wal ba'ul musbata ita kuma ba'un da aka tabbatar wanda tazo da tabbatarwa wacce ce kenan ba'un din ta aya aya nabi ko ta cikin aya tilkal jannatu allati urithtumuha bi ma kuntum ta'malu wannan ba'un din to ita wannan ita ce ba'un musbata allati waradat fil qur'ani wadda tazo a qur'ani hiya ba'us sababiyyati ba'un ce ta bayanin sababi cewa shigar ku aljanna ya ku baye kuna shiga aljanna ne da sababin ayyukan da kuka aikata ayyukan sababi ne shi ko sababi yana da hukuncin sa daban ina jin mun sha bayani akan wannan sababi wani abu ne da ba shi kadai yake aiki ba da'ima sai an same shi sannan a samu abu amma kuma ana iya samun sa abu bai samu ba haka ne ko ba haka bane kun gane ma'anar sababi sababi shine abin da in an same shi yake samar da wani abu daban to amma ba shi kadai yake aiki ba dole sai da mashi'ar Allah da ikon Allah da karfin Allah da ganin damar Allah domin za a iya samun sababi sannan Allah bai ga damar abun ya samu ba yawan shi mun yi misali haka da maganar aiki da karatu mutum ya je makaranta ya je jami'a ya karatu ya zo da certificate dinsa certificate sababi ce na a dauke ka aiki amma zai iya shekara goma bai samu aiki ba saboda me Allah bai nufa ba to kun ga aikin sababi kenan amma kuma duk da haka da bawa zai ce ni ba zan je makarantar ba ba zan yi karatun ba in Allah ya ga dama zan samu aiki kuma irin wannan din wanda ba a samun sa sai da irin wannan takaddar sai a ce masa mahaukaci ko domin me al-akhdhu bil asbab ka'ida sa mun sani riko da sababi wajibi ne na shari'a shine kuma dacewa da hankali watsi da sababi mai hauka ne amma kuma makalkale wa sababin a dogara da shi shi kuma shirka ne ko yawa kace sababin ka shi kadai shike yi ko Allah bai ga dama ba to nan an yi shirka ka baiwa wani abu karfi ba Allah ba amma idan ka riko da sababi to kuma fa tawakkal ala Allah to ne shine tauhidi yawa na'am tambaya ne oho yawa yace wal ba'ul muthbata ba'un da aka tabbatar allati waradat fil qur'ani hiya ba'u sababiyya mun fahimce ta sai ce ita kuma raddan ala al qadariyyati al jabariyyati kun ga mun ji raddin qadariyya majusiyya to yanzu kuma ita wannan ayar raddi ce akan al qadariyyal al jabariyya ko masu ra'ayin farko cewa meye masu ra'ayin farko me ra'ayin su a wannan masu na biyu kenan wanda kawai ibada muna yin ta ne dan Allah ya ce mai yawa zamu iya bautar ma Allah ya azabtar da mu zaka iya cancantar aljanna kai aikin aljanna Allah ya ce shiga wuta saboda sun ce kawai aiki ba shi da alaka da sakamako wannan shine ra'ayin su saboda su a gun su su kuma abinda suka kalla da ido daya suka rufe daya idan mai kalli sauran abubuwa ma shine ai Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir shine mai iko shine sarki shi kadai sai an ga dama sai ya ga dama abu yake kasancewa sai suka rufe idan su daga sauran abubuwan suka kalli iya wannan suka ce shiga aljannar ma in ya ga ma in ya ga dama zaka shiga ko kai aiki ko baka yi aiki ba kun fahimci wannan zancen wannan shine kuskuren su amma da sun kallo qur'ani baki daya suka kallo hadisi baki daya su ma waɗannan da muka gama da su yanzu su ma da sun kalli qur'ani baki daya da hadisi baki daya da duk ba a samu sabani ba wannan kallon qur'ani baki daya hadisi baki daya kafin a fidda hukunci shine harkar ahlus sunna shine hanyar ahlus sunna in ka bi ta sai ga ba za ka bata ba Allah mu dauke taimake mu to sai ce wannan shine raddi akan yan qadariyya jabariyya alladhina yaquluna waɗanda suke cewa lartibata babu wata alaka bainal a'mali wa jaza'iha tsakanin ayyuka da sakamakon su wala hiya asbabul laha kuma su ayyukan ba sabubba bane laha li jaza'iha kun gane wala hiya din farko damirin menene yawa al-a'mal asbabun laha laha dinnan wannan damirin na ha dake cikin lamun dake tare da lamun shi kuma yana koma zuwa ga jaza'iha ma'ana su ayyuka ba su da alaka da sakamako mun ji abubuwa guda biyu akwai ayyuka akwai sakamakon su to aiki ba shi da alaka da sakamako ko kai aiki ko ba kai aiki ba za ka iya samun sakamako in ji su fa wannan karkatattun yawa zaka iya yin aikin ka samu sakamako zaka iya yin aikin baka samu sakamakon ba zaka iya kin aiki baka samu sakamako ba zaka iya kin aiki ka samu sakamako dan haka ba wata alaka kun gane yawa duk kuma sannan su ayyukan ba sababi bane na sakamakon shine abin da ke nufi wala hiya asbabun laha wa innama ghayatuha matukar abin da aiki wai zai maka shine an takuna amaratan kawai su ayyuka alama ce ta cewa zaka iya samun sakamako amma ba su ne sababin ka samu sakamako wai alama ce kawai in kana aiki to alama ce ta kai dan aljanna ne zaka iya zama ba dan aljannan ba zaka iya mutuwa akan aikin kirki kuma Allah ya kona ka wannan tabbatarwa Allah zalunci ne kun ga wannan ba daidai bane Allah ya kyauta wani in yana karanta waɗannan al'amura tambaya ta kan zo masa na ai su suna kallon gaba daya da rahamar da komai duk a cikin da rahamar da azabar duk a cikin ikon Allah ce ganin damar Allah ne wai kamar misali ai akwai hadisi bari ko da ke kare kara rudawa wasu wanda musan abin nan misali akwai hadisin sayyidina Umar da aka tambaye shi akan hadisin annabi Adam Allah madauki ayabi wanda Allah madauki ya buga gadan bayan sa ya fidda zurriyarsa sai raba ta gida biyu mun karanta wannan ko a alamus sunna yace wannan aljanna za su waɗannan wuta za su wala ubali yace ba ruwana to kaga wannan masu yan jabariya za su iya kallon wannan sai su ce ai shikenan ko kai aiki ko baka aiki ba shikenan to amma abin da mutum zai kalla shine in haka ne abun irin tunanin da suke yi me fa'ida duk abin da Allah ya bamu na dokoki a cikin alkur'ani ba fa'ida kenan ya ayyuhal ladzina amanu kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza duk wahalar da za a sha dinnan duk ba ta da fa'ida ya ayyuhal ladzina amanu ku nisanci kaza banda kaza banda kaza akwai azaba wanda ya kaza za a yi masa ka duk shari'ar ta tashi ba ta da aiki ba ta da amfani in muka dauki wannan mazhabar ta yan jabariya shi yasa ai a ƙarshen wancan hadisin da sahabbai suka ji ai dole sai tambaya ta zo sai suka ce ya rasulullah to idan haka ne Allah ya riga ya ware yan aljanna ya san su yan wuta ma ya ware ya san su fa fi mal amal akuga naturally dabi'ar logically wannan tambayar za ta zo maka sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka in haka ne dan me za mu sha wahala mu ta aiki mu zauna man kowa ya dogara da abin da aka rubuta masa shikenan ya zauna ya shantake ya more ta saban Allah ya abin da ya ga dama sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a i'malu ku je ku yi aiki yadda Allah ya ce ku yi dinnan ku je ku yi sai ce fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne daga cikin ku za a yassare masa za a bashi dama za a ga damar yayi abinda aka kaddara masa in an kaddara mutum dan aljanna ne to zai aikin yan aljanna aikin yan aljanna nan zai zama sababi gare shi da za a kafa masa hujja ran tashin alkiyama an ce kai kaza kai sai sai Allah ina cikin wanda suka yi kaga ai hujja ta samu gare shi to shikenan sai a bai sakamako wanda kuma bai yi ba ran tashin alkiyama za a ce me yasa ba kai ba saboda Allah kaga wato abinda nake so mu kalla anan kan ka shigo babun kaddara kar mu manta cewa dan adam Allah ya bashi zabi wannan zabin nan shine hujja akan mu da yace ya ayyuhal ladina amanu kuyi kaza ya ayyuhal ladina amanu kada kuyi kaza ai an ba mu damar mi gashi kuma yace faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ashe dan adam yana da mashi'a da dan adam bashi da mashi'a haka kawai ake juya shi kamar gashi in iska ta taso kamar da yan jabariya din suke fadi da shine zancen su sai zama gaskiya duk yadda Allah ya da mu ba komai amma tunda ya ba mu ikon tunani na kanmu ka yanke shawarar kai daidai to za a baka lada ka yanke shawarar kai abin da ba daidai ba za a baka zunubi to wannan hujja ta hukum ba mu da dalilin da zamu ce zamu aje Qur'ani mu dogara da wancan abu wancan yana da alaka da ilimin Allah ne na taba gaya mana wannan lokacin karatun alamus sunna ran tashin alkiyama kuwa Allah ya ne mana hisabi ne ba da ilimin sa ba da ilimin mu ina so ku gane wannan sosai ma'ana ane mana hisabi ne gurgurdan abin da muka sani ba gurgurdan sanin Allah ba sanin Allah yafi karfin namu shi lauhil mahfuz ya sani ya riga ya rubuta tintini cewa wani zai zama dan aljanna wani zai zama dan wuta ba tare da cewa tilasta mana yi mai hakan ba mu muka zaba ashe ku duk wanda ya zaba abu shi yayi aiki sakamako nawaye nasa Allah sa an fahimci wannan gun sosai to mu je sai yake cewa yawa wa innama ghayatuha an takuna amaratan matukar abinda aiki zai zama shine zama alama to sai ce wasunnatun nabawiyatu abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya ita ce anna umuma mashi'atillahi wa qudratihi shine gamammiyar mashi'ar Allah ganin damar Allah wa qudratihi da ikonsa da karfinsa da powersa la tunafi rabtal asbabi bil musabbabati baya kore a hada abubuwa da sabubban su sabubba da abin da suke sabbabawa shine rabti a hade al asbab sabubba bil musabbabati da abinda suke sabbabawa ba musabbibati bane in yima wannan wasalin kuskure musabbabati ne in kace musabbibat sune dai sababi din kenan in ka bar shi a ismu fa'il to shine sababin kuma dole ne zama akwai taghayuri saboda an yi atsafi ban sani ko kun fahimci zance na cewa yayi umumin mashi'ar Allah da ikon Allah ko la tunafi ba sa kore rabta hadewar alakar al-asbabi bil musabbabati ba sa kore a ce sababi yana da alaka da abin da ya sababa mun gane abin da ya sababa ko ashe ake cewa musabbab ko shi yasa shi san shi ku gyara wannan in ya sa muku kasara to kuskure ne masu bugun ne suka kuskure musabbabati ya kamata ya zama domin akwai sababi shi sababin shine ai mai sababa musabbabati samu ko mun fahimci abin yawa akwai abubuwa uku da mana shaga mana akwai sababi akwai musabbab akwai musabbib musabbib shine Allah shine mai sababa komai sannan shine mai ke sa sababi shine wanda yake sa sababi in kuma aka sa sababi ai za a samu abin da sababin ya haifar ko to wannan abin da sababi ya haifar shi ake ce mu musabbab to ai sababi yana da alaka da musabbab ko ba shi da shi yana da alaka a wancan misalin da muka yi na mai karatu akwai alaka na kaje kai karatu kai digiri a wani abu ka samu takardarka kaje kai service kuma kaje ka samu aiki wannan shine alakar da aka sani ko ba haka ba to wannan ita ce aqidar daidai wannan kuma abun bai kore ikon Allah ga manmai ba kun fahimci abin da yake fada kenan wato ikon Allah ga manmai ikon Allah Allah ne mai iko akan komai Allah ne kuma shine shugaba shine sarki akan komai abin da ya ga dama shike faruwa to wannan bai hana a ce sababi na aiki ba yanzu wadannan abubuwan da muka fada din wannan misalan bari mu ƙara wasu misalan mutum ya je makaranta ya karatu sunansa sababi ya fito daga makarantar nan ya samu aiki samun aiki shine musabbab ko akwai alaka ko ba alaka akwai to yanzu ganin damar Allah ta sa akwai ma'ana akwai wata tufka da warwara tsakanin wannan aikin tsakanin sababi da abin da yake sababawa sannan tsakaninsa da mashi'ar Allah saboda ita mashi'ar Allah ba mu muke yin ta ba shi yake kuma ba mu san lokacin da yake yi ba kun fahimci abin ya hada mu ne da waɗannan abubuwan guda biyu akwai sababi in kai kaza zaka samu kaza in kai kaza zaka samu kaza in ka ci abinci zaka koshi zaka rayu in ku kace ba zaka ci abinci ba sai ka zauna haka ko wai ko in dai har Allah ya rubuta a lauhil mahfuz cewa zaka rayu to ko baka ci abinci ba zaka rayu sai a ce ma mahaukaci shi ma anan ko saboda abinda dan adam ya sani shine sai an samu sababi a samu musabbabi to wannan alakar tsakanin sababi da musabbab ikon Allah da ganin da masa baya kore ta ikon Allah yana nan yana sarautar sa yana ikon sa amma kuma ya hada mu da waɗannan sabubba in kun ga kaza za a yi kaza in kun yi kaza za a yi kaza to abinda ake so anan shine mu kalli shi aikin da muke yi ibadan nan da muke wa Allah a matsayin sababi take cewa in ka bautawa Allah zaka samu sakamako shi kuma gurgurdan shi ma sharuɗan da aka sa da ikhlasi da mutaba'a kai don Allah da sauransu duk wannan shine sai ka samu sakamako sannan zaka iya yin aikin saboda rashin wani sharadi ga aikin sababi ya samu amma kuma ba a samu sakamakon ba ko ya zama a ƙarshen rayuwa sai mutun ya ridda duk aikin da yayi kaza yayi kaza yayi haji yayi waye duka ai yayi ayyuka ko to amma in Allah ya rubuta cewa wuta za shi gashi ya aikin sai a ƙarshe sai ce ya ma fasa musuluncin sai ya watsar sai fita Allah zai bar aikin duk sai su lalace kun ga ashe kenan sababi ya samu amma kuma musabbab bai samu ba saboda me saboda mashi'a ta fi ƙarfin su shikenan abu Allah ya sa kun fahimci abu to sai yake cewa wasunnatu nabawi mun karanta wannan ko yawa amma mu maimaita yace wasunnatu nabawiyatu hiya anna umuma mashi'atillahi wa qudratihi la tunafi rabta al-asbabi bil musabbabati wa irtibataha biha haka nan kuma baya kore alaƙar su da su mana baya kore alaƙar sabubba da abubuwan da sabubban suke haifarwa sababi da abin da yake haifarwa duk suna nan suna aikin su kuma baya ko Allah madaukaki alakar sa ta cewa shi mai karfin iko ne sai abin da ya ga dama yake aukuwa to bai saba wa hakan ba abin da zaka kara zai kara fahimtar da kai wannan ka dauki cewa da shi sababin da musabbab din duk waye su duk Allah yanzu mu dauko misalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bamu labarin cewa duk mutumin da yake so a kara masa kwanaki shi ma wannan mun sha magana akan sa yayi zumunci ko anan wanne ne sababi wanne ne musabbab musabbab shine karin shekaru ko sababi kuma shine zumunci to idan kai zumunci kana zumunci kana zumunci Allah zai kara ma shekaru yaya muke sanin an kara shekarun nan ai ba harkar mu bace ko ba haka bane saboda dama can sanin shekara nawa zamu yi a duniya ba a hannun mu yake ba shi wanda abin ke hannunsa shi ya tsara abin sa shi ya abin sa mu duk abin da muka sani sababin da musabbab ne don haka mu tsakanin mu da alaka da Allah ta wannan sababin ce mi wannan sababin zai ba mu wannan abin musabbab din a same shi amma kuma can a karkashin abin da ya sani a lauhul mahfuz za a iya samun sabani saboda wani abin daban da ya sani wanda mu ba mu san shi ba yanzu yaron da annabi khadir ya kashe shi suna tafiya da annabi musa me aka bada labarin dalili cewa in ya girma ga irin abin da zai marar kyau ko ba haka ba annabi musa bai san haka ba shi ma annabi khadir Allah ne ya sanar da shi da abu a matsayin ka'ida ta dan adam da mu'amalarsa da rayuwarsa zai ba zai wannan abin ba a matsayin laifi zai amma tunda annabi ne Allah ne ya ce yayi to umarnin Allah yayi wanda Allah yayi aiki anan da ilmin sa na lauhul mahfuz to tunda ba mu san lauhul mahfuz ba ya'in uwa alakar mu da imani da kaddara shine waɗannan abubuwa sababi kaza za a samu musabbabi sauran abubuwa kuma na cewa zai samu ko ba zai samu ba sai mu dogara ga Allah kuma mu hada da addu'a ya Allah ka taimake mu mu samu kaza wannan ya fito daga hankalin dan adam wannan shine daidai Allah kara mana fahimta to kuma sai yake cewa wa kullu ta'ifatin min ahli al-batil tarakat naw'an min al-haqq Allahu akbar wannan zancen na so da ma an gaya mana cinci kuma na taba gaya mana shi ina ji har makon da ya wuce ma mun dan taba wannan ko kowace kungiya daya a cikin kungiyoyin nan guda biyu ko da ke nan ma ba iya su yake magana ba yace kullu ta'ifatin min ahli al-batil nan ya shiga wani umumi ne kaida zai ba mu shi yasa ku ga har mai wannan aikin a wannan littafin ya sa shi in bold haka in kunkula ko to a kaida sai in kana so ma ka haddace ta za ta taimake ka a wasu bayanai din za ta shiga kuma kowanne babi bari mu karanta ta kafin muku bayani wa kullu ta'ifatin kowace kungiya kowace jama'a kowace tafiya min ahli al-batil daga cikin ma'abuta barna wanda suka karkace duk wata kungiyar da ba daidai take ba ba akan gaskiya take ba zaka samu cewa tarakat naw'an min al-haqqi ta bar wani abu ne na gaskiya fa innaha ko in ce tarakat naw'an min al-haqqi fa innaha irtakabat li ajlihi naw'an min al-batil duk wata kungiya da ta bar gaskiya to da barin gaskiyar nan ta hauhawi ta aikata wani abu sakamakon wannan barin gaskiyar ta aikata naw'an min al-batil wani abu na barna in dai an bar gaskiya za a yi mai sai an yi barna shi ne abin da ke nufi yawwa daga barin gaskiya sai bata yace bal anwa'an kai ba ma nau'i dai ba nau'i daban-daban na bata mutum zai auka ciki in dai har ya bar gaskiya fa hada Allahu ahli sunnati amma Allah sai shiryar da ahli sunna limakhtalafu fihi min al-haqq bi idnihi sai shiryar da ahli sunna zuwa ga abin da aka yi sabani ma'ana zuwa ga gaskiya daga cikin abin da aka yi sabanin nan akan sa wannan wata ka'ida ce da ya samu ta daga malam Ibn al-Qayyim kuma ya shafa datta ka dauko kowace hanya zaka ce wanda ta karkace daga gaskiya a kowanne babi ko a babin asma'i was sifat ko a babin imani da kaddara kamar wannan babin da muke zance ko a babin sahabbai ko a babin imani da ranar tashin alkiyama da sauran abubuwa da duk wata kungiya da ta karkace daga gaskiya zaka ga cewa ta bar wani abu ne na gaskiya barin wannan gaskiyar da ta yi sai haifa mata ta fada cikin kwarin barna wani gun guda daya wani gun ma ba guda daya ba da yawa ma barna 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 da dama suka aikata kuma in kana son gaskiya sai ka dauko dalilan gaskiyar da waɗancan suka bari dauko ta kai amfani da ita waɗannan ma gaskiyar da suka bari sai ka dauko ta kai amfani da ita yanzu misali wannan wanda muka gama yanzu ka dauko yanzu wannan hadisin da kuma wancan aya ai ga misali dai kusa da mu mu'tazilawa sai suka yi amfani da me ma'ana yana nufin yan kadariyar majusiya aya suka yi amfani da ko hadisi aya sai suka bar hadisi ko to kai sai ka dauko hadisin sai ka rike su kuma wadancan yan jabariya su kuma suka rike hadisi suka bar aya to dauko ayar sai ka rike kaga kai ka tashi da aya da hadisi su sun tashi da dai 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 sun bar wata gaskiya sun fada kwarin wata barna wannan ma sun bar wata gaskiya sun fada kwarin wata barna kai kuma da ka riko guda biyun kai aiki da su sai ka tsaya akan daidai to a kowanne babi ka riki wannan shine manhajin ahlus sunna ko a babin asma'i wa sifat ahlus sunna sune matsakaita tsakanin mushabbiha da mu'attila mushabbiha sune waɗanda suka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da siffofin dan adam garin su yadda da abin da Allah ya ce ya siffantu da shi na siffofi sai suka ce eh ya siffantu da shi amma kuma ma irin na dan adam ne kaga sun yi guluwi sun wuce iyaka su kuma mu'attila sune wanda ba su yadda ma a ce Allah ya siffanta da wani abu ba wannan suna da dalili wannan ma suna da dalili in ka dauko dalilin waɗannan sai ka bugi waɗannan da su ka dauko dalilin waɗannan sai ka bugi waɗannan da su sai ka samu dalili mai karfi a hannunka to a kowanne babi haka harkar ahlus sunna take ita ce a tsakiya ba ta wuce iyaka ta tafi extreme ba kuma ba a baya take ba a'a tsakiya dai tsakiya kuma shine tsakiya anan daidai take a kowanne lamari insha Allah Allah tabbatar da mu a tsakiya minti biyar to ai ina ga nan ne ma gun tsayawar dole eh tunda abinda zamu tashi kansa shine as-sinfu thalith ra'ayi na uku a wannan matsalar har yanzu ra'ayi biyu muka ji ko kuma daidaitawar da yayi mana anan daidaitawa ce ta tsakanin kuskuren waɗancan da kuskuren waɗannan shine yasa mu a tsakiya muka fahimta yanzu zamu ji bangare na uku zamu ji bangare na hudu su ma da yadda a tasu maganar za ta kasance Allah sa kuma ana fahimta dai insha Allah to zamu tsaya anan dole saboda lokaci din muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta wannan babi mai sarƙaƙiya a babin aqida Allah ya warware mana shi mu fahimta yadda ya fahimtar da malamai har suka iya rubuta mana don mu fahimta to Allah ya ba mu fahimta din Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya taimaki wannan ƙasa tamu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa dukkan abin da zai daga mana hankali kuma Allah ya kaude shi Allah subhanahu wataala muke roƙo ya taimaki shugabannin wannan ƙasa akan aikin alheri da dukkan abin da zai gyara wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba mu haɗin kai da son junan mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika